kake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Talata, 8 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa masu ababen hawa a birnin tarayya Abuja na fuskantar matsalar karancin man fetur. Lamarin da ya haddasa dogayen layukan sayan mai a gidajen mai. To ko me mazauna birnin ke cewa game da batun?
Duk shirye wannan abin ake duk lokacin da gwamnati ke so ta karin kudin man fetur tun daga karshen gwamnatin soja a Najeriya. Sai a shirye hikima, sai a janye mai, sai mutane su fara wahala gana layi, sai a ce to gara ma a ƙara kudin a zo a je. Tun da ake ƙarawar ba a taɓa samun makomar da ake bukata ba.
Nasura Ashir Sharif kenan, shugaban gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta ce jami'an tsaro sun kashe ɗaruruwan 'yan bindiga a shekarar da ta gabata, amma akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta ƙara taimakawa jami'an tsaron da kayan aiki. Muna kuma tafi da rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Bayan wata sabuwar ganawa da shugaban kasar Russia Vladimir Putin, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya je birnin Kyiv domin tattaunawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a yau Talata, a daidai lokacin da shugabanni da jami'an diplomasiya ke kokarin ganin an sasanta rikici akan iyakar Ukraine da Russia. Macron ya faɗa wa manema labarai a yau Talata cewa a tattaunawarsa da Putin ya kai ga manufarsa ta kawo ƙarshen tashin hankalin. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya kafa sakon Twitter a jiya Litinin cewa ƙasarsa na neman mafita ta hanyar diplomasiya, amma ba za ta lamunta ba idan tura ta kai ga bango. Ya ce Ukraine ba za ta yi wani rangwame ba inda akan ƴancin cin gashin kanta ko kuma batun tsare mutuncinta ne. Ba za ta shiga tattaunawa da gwamnatin Russia kai tsaye a lardunan Donetsk da Luhansk da ke gabashin ƙasar ba. Kanan mutanen Ukraine kadai ne ke da hurumin zaben manufofinsu na kasar waje. Bayan ganawa da Macron a jiya Litinin, Putin ya ce Russia za ta iya bakin kokarinta a samu fahimtar juna a wannan rikici da kasashen yamma akan Ukraine. Kanan yana mai cewa a bangaren mu za mu tabbatar da sasantawa da ta dace da bukatun kowa. Ya ce babu wanda zai nasara idan yaki ya tashi a nahiyar Turai. A yau Talata ake fara tattaunawa akan farfado da yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran a birnin Vienna, bayan Washington da Tehran sun nuna alamun cimma fahimtar juna nan ba da dadewa ba. Tattaunawar da ake yi tsakanin kasar Burtaniya da China da Faransa da Jamus da Iran da kuma Amurka mai halartar tattaunawar a kaikaice an dakatar da ita ne a watan da ya gabata. Komawa kan teburin tattaunawar na zuwa ne bayan da bangarorin a cikin 'yan makonnin nan suka nuna ci gaba a yunkurin farfado da yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 wadda ta kamata ta dakatar da Iran kera makaman nukiliya, wata manufa da ta yi ta kin amincewa da ita. Bangarorin sun tattauna a Vienna a bara tare da Amurka wacce ke shiga tattaunawar ba kai tsaye ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rufe makarantu da ya kwashe kusan shekaru biyu a India zai shafi burin miliyoyin iyalai masu ƙaramin ƙarfi waɗanda suke fatan samun ingantaccen ilimi da zai fitar da 'ya'yansu daga ƙangi na talauci, a cewar masana. Rufe makarantu a India shi ne mafi daɗewa da duk wata ƙasa baicin ƙasar Uganda a lokacin annobar COVID-19, a cewar wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya, inda aka rufe makarantu tsawon makonni 82 ya zuwa ƙarshen watan Oktoban bara. Tun lokacin ne kuma ake buɗe makarantun a lokaci-lokaci. Duba da ɗalibai miliyan 250 da suke zuwa makarantu miliyan 1,500. India ita ce mai yawan ɗalibai 'yan makaranta na biyu a duniya, amma ɗaukar karatu ta yanar gizo yana da tsananin wahala ga jama'a masu ƙaramin ƙarfi, musamman ga 'yan mata, saboda rashin wayoyin hannu na zamani da kuma rashin intanet a yankunan karkara da dama. Yayin da aka fara buɗe makarantu, masana koyarwa sun ce shawo kan matsalar rashin samun karatu na tsawon shekaru biyu zai zama babban ƙalubale. Yanayi na fari ya jefa mutane da aka kiyasta sun kai miliyan 13 a cikin tsananin yunwa a yankin Kuriyar Afirka, a cewar hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya. kasashen da ke yankin ciki har da Somalia da Habasha da kuma Kenya suna fuskantar fari mafi muni da ba ta ba ganin irin sa ba tun cikin shekarar 1981 a cewar hukumar a yau Talata tana mai kira ga taimakon gaggawa ga babban aikin jin kai. Yanayi na farin yana shafan makiyaya da manoma a fadin kudanci da kudu maso gabashin Habasha da kudu maso gabashi da arewacin Kenya da kuma kudu maso tsakiyar Somalia. Rashin samun abinci mai gina jiki ya yi muni a yankin. Hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana bukatar dala miliyan 327 domin bada agajin gaggawa ga mutane miliyan 4,500 nan da watanni 6 kana a taimakawa unguwanni domin su jure wa sauyin yanayi. Yawancin hasashe da aka yi akan ruwan sama da za a samu kasa da matsakaicin ma'auni na barazanar dagula yanayi a cikin watanni masu zuwa a cewar hukumar abinci ta duniya. Wasu kuma sun bayyana damuwa akan yankin mai fama da tashin hankali zai iya fuskantar ƙarin tashin hankali lokaci-lokaci. A ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya tashi da yammacin jiya Litinin zuwa ƙasar Australia inda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce zai halarci taron ministocin wata ƙawancin ƙasashe hudu ta Quad domin inganta yin aiki tare a fannin tsaron teku yayin da ake kuma ƙoƙarin kaucewa tashin hankali da tilastawa a yankin Indo-Pacific. Quad wata ƙawancin aikin tsaro ne tsakanin Australia da India da Japan da kuma Amurka. Ziyarar ta Blinken zuwa Australia ita ce tafiyarsa ta farko a kasar bayan kyautata wata yarjejeniyar tsaro tsakanin kasashe uku da ake kira AUKUS da ta hada da Australia da Burtaniya da kuma Amurka wadda aka sanar a Satumban bara. Yarjejeniyar ta hada da ginawa Australia jirgin yaki na karkashin ruwa wadda ba ta cikin kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu a duniya a wani yunkurin dakile fada da ayyukan sojan China a fadin Indo-Pacific. Sakataren Blinken zai gana da Prime Minister Australia Scott Morrison da Ministan Harkokin Wajen Kasar Maris Payne da Ministan Harkokin Wajen Japan Yahashi Yoshimasa da Ministan Harkokin Wajen India Subramanyam Jaishankar da wasu manyan jami'ai domin tattauna batutuwa da dama da muhimman batutuwa da suka shafi duniya a cewar wata sanarwa da Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka ta fitar a ranar Juma'a.
Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu tabo bangaren rahotanninmu. Duk da tabbacin da kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC ya bayar a game da wadataccen mai a kasar, mazauna garin Abuja da kewaye na fuskantar matsalar karancin man fetur yayin da ake ganin dogayen layukan ababen hawa a gidajen mai da kuma yawaitar 'yan bumburutu a tsakiyar birnin na tarayya. Wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta aika mana da wannan rahoton.
Nan ɗaya daga cikin gidajen mai na Irana kenan dake Iriatria Abuja ya cika makin da layin ababen hawa dake jira su samu mai. Wahalar samun mai da ake fuskanta a 'yan kwanakin nan a Abuja da kewaye na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC ya bayar da tabbaci a game da samun wadataccen mai a kasar. Mazauna garin Abuja da kewaye sun fuskanci wahalar samun mai musamman ma daga ƙarshen makon jiya zuwa yau, duk da cewa wasu sun bayyana samun sauki idan aka yi la'akari da irin dogon layi na su neman mai da ya bayyana a yawancin gidajen mai a birnin. Isaya wani matukin taxi ne da na tarar yayi tagumi yana bin layi dan ya sha mai.
To maganan man ne dai gashi yana da ba mu wahala. Muje nan sai ga mu samu ba. Wata rana kuma wasu za su fara sayarwa kuma ta jira sai su kule ce ba mai a kare. Jiya na dan sai shigari waye sun da na samu mai. Shigarin jiya kuma na 2 days ban aiki ba ma saboda kare shi mai. Amma yau dai sai godiya ga Allah da kiyar na samu gashi da safi sai yanzu dai kusan garbin nawa yanzu ga na samu mai. So yanzu dai na dama gaskiya nan din ne muka zo askin sauraren mu muna da samu mai.
To sai dai a yau abin da sauki idan aka kwatanta da 'yan kwanaki da suka gabata kamar yanda Yusuf Anda ya bayyana min.
Yau dai gaskiya da sauki akan inda muke samu. Dan na zauna da wuce minti 5 bai yanzu aka zuwa 10 kuma na shigo gidan mai Erano dan sha mai area 3.
In ka kwatanta da kamar yadda kace yau abin ya zo da sauki kwanakin da suka
dinga. Kwanakin baya kaman sha har wayansu ma sun yi parking moto kamar ni ma bana iya moto na yi parking a gida. kaga a kwanakin baya gaskiya a wancan sati especially ma kaman jiya abin yayi tsanani da yawa to yau dai mun da sanin shi da
sauki kike ganin hakuri haifar da haka
ba mu dai san dalili ba amma mu muna daura wannan laifin akan laifin gwamnatin Najeriya ne din ba laifin su masu sayar da mai din da yan kasuwa bai da ba su sayar da rasu samu su sayar amma mu muna daura laifin nan da laifin gwamnati ne in gwamnati suna so su yi aiki tsakanin su da Allah su taimaki talaka bayan Allah su sun sanya rasu su yi
to ko me ya haifar da karancin man daya daga cikin manajojin gidan mai na Air Reno wanda ya bukaci a saka shi sunan shi ya bayyana cewa
wannan matsala yanzu sai dai Allah ne kawai kuma muna kokile soka ba sara su ya consign and as well as for in our petrol station man the queue is in orderly ba wani hanya haka
wasu suna ganin kaman wannan hukuncin da gwamnati ta dauka na cewa ta dage wannan tallafi shi yasa ku kuma a bangaren ku kuke so ku bada ku sa manya zaman to yayi wuya dan saboda mutane su ya kara farashi
da sai mu ne yake faro ba so far so good insha Allah daga yau queue ana soka kiran kana ba irin na jiya akwai matsala mai akwai mutane suna hanya sun yi kokili su samu mai but yo ta subside compared to yesterday mai ya shigo gare jiya
a cewar Nasura Asha Sharif dake zama shugaban gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya wannan wata dabara ne na gwamnati
duk shirye wannan abin ake duk lokacin da gwamnati ke so ce karin kudin man fetur tun daga karshen gwamnatin soja a Najeriya sai a shirye hikima sai a janye mai sai mutane su fara wahala a gana layi sai a ce to gara ma a kara kudin a zo a ta tunda ake karawar ba a taba samun makomar da ake bukata ba so da ka wannan dabarar da suke tsohuwar dabara ce ba za ta yi aiki ba yanzu ka ba su kwana biyar za ka ga kuma ya komo inda yake domin ai ba mu kadai muke amfani da man fetur din ba su ma duk mahukuntan suna amfani da shi su ma da su duk za a sha wahala
to sai dai cikin sanarwar da wata kafar yaɗa lamura ta Incident Alert System ya fitar da ke yawo a kafafen sada zumunta a yanar gizo ya nuni da cewa wasu faifan bidiyo da suka yi ta yawo tun a makon jiya ya bayyana zargin da ake wa kamfanin NNPC na shigo da sama da litar mai miliyan 100 da ke dauke da sinadarin sulfur masu tarin yawa wanda hakan ya yi sanadiyar lalacewa ababen hawa waɗanda suka sha man kuma wannan lamari ya haifar da karancin mai da kasar ke fama da shi sakamakon shawarwarin da aka yi ta baiwa yan kasuwa wajen dakatar da sayar da man har sai an tantance idan za a iya tunawa a kwanakin karshen watan Janairu ne gwamnatin Najeriya ta sanar da jingine da batun janye tallafin man fetur a kasar Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim A makon da ya gabata ne aka mika wa gwamnatin jihar Kaduna rahoton tsaro na jihar na shekarar 2021 wanda ya nuna cewa yan bandaga sun kashe mutane sama da 1000 sai dai gwamnatin jihar ita ma ta ce ta samu nasarar kashe yan bandaga akalla 308 amma duk da haka akwai bukatar gwamnatin tarayya ta kara taimakawa jami'an tsaro da kayan aiki Isa Lawal Ikara wakilin muryar Amurka ya aika mana da karin bayani a cikin wannan rahoton
Rahoton ma'aikatar tsaro a jihar Kaduna dai ya nuna da cewa sama da mutane 1000 yan bindiga suka kashe a bara sai dai kuma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Alwan ya ce jami'an tsaro ma sun yi galaba akan yan bindigan da suka hallaka su da dama
wannan abin bai mana dadi ba amma kamar yadda aka sani matsalar tsaro matsala ce ta duniya ma baki daya idan aka yi la'akari da rayuka wanda aka rasa a shekara ta 2021 mun rasa rayuka 1192 sannan kuma an yi garkuwa da mutum 3,348 akwai kuma dabbobi da gonaki wadda aka lalata to wani abu kuma wanda ya ba mu kwarin gwiwa shine su ma jami'an tsaro sun samu gallaba akan wayannan yan fashin daji har suka hallaka yan fashin daji guda 308 wannan ya nuna jami'an tsaro da gwamnati a wannan aikin da ake yi ana samun nasara duk da kalubale wadda muke fuskanta
gwamna Nasiru Ahmad Yar Rufa'i na jihar Kaduna ya ce akwai damuwa matuƙa ganin yadda ake hallaka rayukan al'umma a jihar sai dai kuma ya ce su ma al'umma suna da gudunmuwar da za su bayar
abu ne wanda yake damun mu kwarai shi yasa muka kira ga gwamnatin tarayya da kara taimaka ma sojojinmu da yan sandanmu da sauran jami'an tsaro da kayan aiki jiragen sama da sauran kayan aiki wanda zai taimaka musu domin su gama da wayannan yan ta'addan kuma muna kira ga al'umma a ci gaba da dai duba mutane masu ba yan ta'addan nan information wato informants masu kira ce wannan ya sai da masara a zuwa ai garkuwa da shi da sauransu wayannan mutane suna tare da mu kuma yadda ake gane su za a ga mutum baya aikin fari balle na baki amma kullun yana kashe kudi duk wanda aka ga haka a kira mu a gaya mana
shi kuwa masani kan harkokin tsaro Manjoya Hashin kuma ritaya na ganin wasu manyan matakai biyu ne za su magance magance matsalar tsaro a arewa.
Akwai bukatar a ce akwai hadaka wanda yake za a samu hadin kan da za a gudanar da aiki na bai daya tsakanin rundunar sojan Najeriya da hukumomin yan sanda da ke kula da yankin jihar Plateau, Kaduna, Sokoto da Zamfara da sauransu. Maimakon kowane shugaban rundunar soja da ke nan da ake cewa GOC yana yin gaban kansa ne shi kadai, in ya tara can abin da zai kora sai su fada ka tsare ko su fada wani wuri. Amma rashin wannan synergy din, rashin wannan hadin kan, dole ba zai sa a ga nasaran abin da suke yi ba. Bugu da kari kuma akwai bukatar a ƙara yawan jami'an tsaro, karfin su ya kai karfi ta yanda duk abin da suka tunkara ba za a rika samun gibi a ce sai an je wani wuri an karo daga nan an karo daga nan kafin a samu wanda za su fuskanci wannan mutane ba.
Duk da yawan nana ta shawarar drawa yan bindigan dake jihohin arewa maso yamma a lokaci guda da masu ruwa tsaki ke yi dai har yanzu akwai matsala a wasu yankuna. Saboda ko a makon nan ma sai da wata jarida ta ruwaito cewa yan bindigan da jami'an tsaro suka tasa a gaba daga jihar Niger suna ta gangarowa zuwa wasu yankunan jihar Kaduna, abinda kuma shi ke kara fargaba a zukatan al'ummar da ke waɗannan yankuna da ake ayyanawa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To madalla a gaida Isa Lawal Ikara, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
A yayin da matsalar rashin tsaro ke kara ta'azzara a jihar Niger Najeriya, al'ummomi daban-daban da ma kungiyoyi masu zaman kansu na ci gaba da ba da gudunmuwa da suke ganin za ta taimaka wajen samar da zaman lafiya a yankin arewacin Najeriya baki daya, ko baya ga masu aikin sa kai da ke taimakawa jami'an tsaro wajen ganin an samu nasarar fatattakar yan bindiga da suka addabi sassa da dama na jihar Niger. A yanzu haka su ma kungiyoyin addinai sun dukufa wajen gudanar da addu'o'i na musamman tare da sauke alkur'ani mai girma da nufin Allah ya maido da cikakkiyar zaman lafiya a wannan yanki. Taron addu'o'in da yi ya haɗa kan ɓangarori daban-daban na kungiyoyin addinin musulunci. Dr. Abubakar Hassan Kawu jami'i ne na kungiyar hafizan alkur'ani a matakin ƙasa a Najeriya, ya ce alkur'ani ya haɗa kan ilahirin kungiyoyin.
Qur'ani bai bar kowa ba. Qur'ani kuma inda aka ce Qur'ani komai ya tsaya sai Qur'ani. Sannan kuma Qur'ani na kowa ne. Musulmi da zaran ya ce bai yarda da Qur'ani ba, shikenan ya fita daga huruminsa na musulunci ya koma wani abu daban. To Qur'ani ne yake hadda kan kowa. Watasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. To wannan abin da ya hada wato jam'iyyu daban-daban kenan. In aka ce wannan na karatun Qur'ani ba izala, ba tarika, ba wani kungiya kuma muke da su, babu kuma. A Qur'ani ake faji, shike hada kan kowa. Kuma indai aka ce Qur'ani shine tarikan kowa, kuma in aka ce Qur'ani ya ce Allah ya ce kenan, shikenan Allah muke bautawa da shi kuma muke neman taimako.
Shi ma dai Dr. Jibril Abdullahi shine mataimakin shugaban malaman izala a jihar Niger, ya ce kowane musulmi akwai gudunmuwar da ya kamata ya bayar domin samun nasarar da ake bukata.
Eto ai eh aka zo aka ce aka kira aka ce musulmi, kaga kowa daga cikin su musulmi ne, kuma wannan yana kara kusanto da al'umma bisa ga nisan da suka yi. Domin idan ana haduwa yau da kullum, to nisan ta sai ta kara ragewa. Ai da da ba wannan, to sai ka shekara biyar baka ga wani malamin ba, kuma kuna ma da dangantaka da shi. Kama da aka samu wannan, kuma al'umma iri daban-daban aka hadu, to kaga wannan alhamdulillahi muna fatan yana ƙara rage nisan kungiyoyin musulunci wanda ke tsakani a da. Taro ne dai na a karanta alkur'ani, a yi tawassuli da shi, a roƙi Allah bisa ga damuwar da mutanen Najeriya suke ciki, ba Niger kawai ba, duk Najeriya ko kuma Afirka.
Ambassador Musa Adamu Hadeja shine shugaban kungiyar hafizan alqur'ani a jihar Niger mai barin gado yace fatar su ita ce Allah ya kawo saukin wannan tashin hankali.
Eh abinda muke sa ran samu mun samu domin duk wanda yake kusa da Allah ya samu abin da yake so. Saboda muna neman tsari Allah ya kiyaye mu wannan fitina da muke ciki a Najeriya. Allah da yunwa da ake ciki da kashe-kashen da ake ciki da abubuwan da suke mana yawa a ƙasa aka rasa gano kansu. Muna neman tsari a wannan addu'a da muke Allah ya tsare mu. Allah ya kawo mana saukin abin. Ya kamata ita gwamnati muka mu taimaka dan wani abin ba sai ta ce ayi ba. Tunda in musiba ta zo mu muka fita jin musiba. Dan haka mu rinka yin addu'a ita kuma ta goya mana baya akan karfafa mu a wannan addu'a da muke yi. Abin kuma wanda duk basu fahimci haka ba a fahimtar da su a rinka yi domin zaman lafiya a ƙasa.
Taron addu'o'in dai ya tabu matsalan nan ta yara almajirai masu bara. Sabon shugaban kungiyar ambasada Abubakar Sadiq mai turare ya ce suna fatar ƙara samun haɗin kan gwamnati akan wannan matsala ta almajiran.
Ba almajirai na karatu alqur'ani kawai suke bara ba, akwai mutanen gari, akwai yara daban-daban waɗanda suna shiga wannan riga ta almajiranci suna bara. To saboda kada mu fada cikin wannan koman sai gwamnati ta mana magana da cewa ku kiyaye za mu fara kame duk abin da za a yi in Allah ya sa cikin kaddara an kama wasu daga cikin almajiran mu kaddara fada kansu sun ba mu dama mu je wurin su musamman.
Ce ma dai Sani Abdulrahman Indaje ga abin da yake cewa akan lamarin almajiran.
Lallai wannan abu wanda yake ba mu da wani kalubale da ake yawan magana a kansa irin wannan ainihin wato magana ne guda ɗaya zuwa biyu ko abin da ya gaba da haka. Na farko akwai almajirai akwai mabarata. Mabaratan nan zaka ga almajirai ratata suna yawa kan titi. Ni a matsayina na yi sakataren tsanga shekara uku kafin zuwa wannan guri na yau. In an kawo mun almajirai muka yi bincike da sunan almajirai sai mu je mu samu iyayensu. Ina da FDS aji suna da yawa kashi goma kashi bakwai dai zuwa shida za ka samu ba ma almajiran ba ne. Amma tunda suna yawa kan titi suna bara in an zo ɗauka kamar ku yan jarida ba ku ba ku san za ku fara rayu ba magana gaskiya sai ga duk kun ɗauka a matsayin mabarata. To in an zo an samu komuni mai kan tantance wannan sannan za ga almajirai masu bi masu ƙosai ga mutum 40 rika wanda ya kawo je su neman na kansu sai ga samu mai ƙosai kwaya daya duk wannan ba inda ba ne. Mu ainihin tsarin mu shine mutum ya je karatun alqur'ani ya haddace shi a gida ya je gidan wadaki ya abinda zai da sauransu da ɗayan sana'arsa gurgudo ran da ba karatu ya dawo.
Professor Muhammad Nasiru mai turare ya halarci wannan taro kuma ya gabatar da jawabi. Ya ce taron yana da matukar tasiri.
Taro ka alhamdulillah taro ne mai albarka. Taro ne na neman gudunmuwan Ubangiji. Saboda haka duk wanda ya san halin da kasar nan take ciki na sha'anin rashin tsaro da sauran al'amura na rayuwa to ya kusan cewa taro irin wannan yana da muhimmanci saboda duk wani damuwa da dan adam ke da shi Allah Ubangiji shike da maganinsa. To kuma gashi mun taro a yi addu'a a karanta alqur'ani mai girma a nemi ainihin gudunmuwan Ubangiji ya kawo mana sauki da al'amuran da suka dame mu insha Allah. Ina kuma da kyau ya zama da cewa a ko'ina a ƙasar nan an maida hankali wurin yin addu'o'i da dai na san ana yi amma yana da kyau din yanda aka yi wannan tsarin ya zama a ko'ina ana yi saboda mu nuna gajiyawan mu ga ainihin al'amuran ka Ubangiji ya kawo mana dauki.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Fata dai Allah ya karbi addu'o'i domin samun cikakken zaman lafiya ta yadda al'umma za su samu sukuni. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Nina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Z Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin nahiyar Afrika na wasan kare kai na taekwondo da yan waka na Palais des Sports na babban birnin Yamai a jamhuriyar Niger inda daga ƙarshe jamhuriyar Niger ta zo ta farko a wannan kwambalar kuma a daidai wannan lokacin an gudanar da wasannin nahiyar Afrika na kare kai na marasa galihu a babban birnin Yamai din inda daga ƙarshe Misr ko kuma Egypt ta zo ta farko yayin da jamhuriyar Niger na sarkin baki ta zo a matsayi na biyu idan muka lega a wasannin Super League Professional ta kullun kafa ta jamhuriyar Niger inda ake mako na 16 a kokana Football Club da Arlet Jar Agadez a can Arlet din ta sha kashi banza da daya a hannun AS Niger ta bombarin Yamai Iranian Football Club da Arlet Jar Agadez a can Arlet ta yi 1-1 da AS Unitep ta Manchester ta bombarin Yamai Sal Sporting Club ta bombarin Yamai a Yamai ta sha kashi 1-3 a hannun GS Tawa AS Police ta bombarin Yamai a birnin Yamai din ta yi 1-1 da AS Fanta Sozoji Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta karkare Racing Football Club ta Bokoti a Yamai da ci 4-1 duk da babban birnin Yamai din AS Garde National du Niger ta hankade Olympic Football Club ta Yamai da ci 3-1 AS Douane ta Yamai ta yi 1-1 da Espoir ta Zandar ta farko dai a teburin wasannin kwallon kafa na Super League Professional ta jamhuriyar Niger ita ce AS Niger da maki 39 ta biyu AS Douane da maki 29 ta uku AS Garde National du Niger da maki 27 a can kasan teburin ta 12 ita ce GS Tawa da maki 14 da maki 14 Irana Football Club ta Arlet Jar Agadez take ta 13 ta 14 ita ce Racing Football Bokoti ta Yamai da maki 14 kusancewa kungiyar kwallon kafa ta Girondin de Bordeaux ta kasar Faransa idan muka leka a nahiyar Turai a ranar Litinin da ta gabata ne ta bada sanarwar koren tsohon kocin kasar Switzerland Vladimir Petkovic wanda ya taka rawar gani sosai a kwambalar kwallon kafa ta Euro 2020 da kungiyar kwallon kafa ta Swiss wanda daga bisani yayi murabus don karbar ragamar kungiyar kwallon kafa ta Girondin de Bordeaux ta kasar Faransa sai dai yanzu haka kungiyar ita ce kutal a teburin wasannin kwallon kafa na Ligue 1 ta kasar Faransa haka ko ta wakana ne bayan Girondin de Bordeaux din sun sha mugun kashi irin na kawo yuka a ranar Lahadi da ta gabata a hannun Rennes da cibiyar da nema shi ko Kurtu Zuma dan kasar Faransa da ke bugawa club din West Ham ta kasar Britania ya kadu sosai bayan bayyanar wani faifan bidiyo da ke nuna dan wasan yana dukan musar gidansa ko kuma magen gidansa da maya jefa da wani takalmi kamin yanka ma magen mari tuni dai club din sa na West Ham ya bada sanarwar daukar matakin ladabtar da dan wasan kasancewa kungiyar sa ta West Ham ta ci bata wasa ko sun makana zarratin da cin zarafin dabbobi duk da neman gafarar da dan wasan yayi da gaugawa ta yanar gizo ba ila shakka zai shafa ma da kungiyoyin kare hakokin dabbobi da ma na club din sa na West Ham tuni dai wadanda suka ga wannan faifan bidiyo na Kurtu Zuma suka yi Allah wadde da shi ga wannan abin da ya aikata Haruna Mamman Bago na birnin Gwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger
takaitattun labaran duniya
Somalia matakaice bayan wata sabuwar ganawa da shugaban kasar Russia Vladimir Putin Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya je birnin Kyiv domin tattaunawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a yau Talata a daidai lokacin da shugabanni da jami'an diplomasiya ke kokarin ganin an sasanta rikici akan iyakar Ukraine da Russia Macron ya faɗa wa manema labarai a yau Talata cewa a tattaunawarsa da Putin ya kai ga manufarsa ta kawo ƙarshen tashin hankalin Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya kafa sakon Twitter a jeli tadin cewa kasansa na neman mafita ta hanyar diplomasiya amma ba za ta lamunta ba idan tura ta kai ga bango A yau Talata ake fara tattaunawa akan farfado da yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran a birnin Vienna bayan Washington da Tehran sun nuna alamun cimma fahimtar juna nan ba da dadewa ba tattaunawar da ake yi tsakanin kasar Burtaniya da China da Faransa da Jamus da Iran da kuma Amurka mai halartar tattaunawar a kaikaice. An dakatar da ita ne a watan da ya gabata.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya.